تفسير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولنا مجلسين فسر القرآن من جرما أسكن وانا وتا من جرما أولنا مسلاتنا إندمي إسلامي تروست أنا قرم ميدوغوري ونركو الله سبحانه وتعالى إيمانة فيك. يومنا أكوغ وتر رمضان شكرا دبو ديدا أليه دودا أربعين دا أيابا هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ديدا تدا أشرين دا شدا قواتن هدو شكرا دبو بيودا أشرين الاساف بطوري. منا لمنا تكين سورة الأعراف جيا من سيا أكرشن آية دلي دا ترى ayoyin da suke magana akan kisar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna. To amma kafin mu karanta ayoyin mu fara fassara su, kamar yadda jama'a muka ambata za mu yi dan tambayi kadan akan yanayin da muke ciki. Abin da muke so mu yi magana ko kuma mu fadakar da ƴan uwa shine, idan Allah ya kai mu daga gobe Litinin da kuma ranar Alhamis, gwamnatin jiha mai girma gwamna ya bada umurnin a bude hanyar mutane su fita wato su tanadi na gidajensu, kasancewar an kulle mutane a gidaje wajen kwana hudu ko biyar, wato suna cikin bukata, wani abincin sai kare, wani ruwan sai kare, wani yana bukatan kiwon lafiya, abubuwa da dama. To saboda haka gobe Litinin an bada dama kamar da aka sanar jiya da kuma ranar Alhamis mutane su fita su nemi bukatunsu. To saboda haka kiranmu ga ƴan kasuwa kada su amfani da wannan dama da yake aka ce mutane za su fita, Allah kai mu gobe kusan duk garin ne za su fita, kowa yana da bukata. To saboda haka kiranmu ga ƴan kasuwa su ji tsoron Allah subhanahu wataala, su zama tun masu tausayi, kada su ƙara farashin kayayyaki babu gaira ba dalili. Idan ya zama na akwai dalili kai ma ka saya da tsada, wannan babu yadda ka iya. Amma ka saya da araha, kana da daman ka sayar da araha kun ka samu riba dan neman kazamin riba, riba mai yawa, ka takurawa mutane ƙara farashi, wannan bai dace ba, bai ya saba wa karantar addinin musulunci. Musulmi kullum ana so ya zamanto mai tausayi, mai jin kai. Wannan shine abin da annabi addinin musulunci ya karantar da mu. Kuma idan ka zamanto mai tausayi, Allah madaukakin sarki zai tausaya maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi masu jin kai Allah madaukakin sarki zai tausaya musu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausayawa wanda suke ban ƙasa, Allah da ke sama zai tausaya muku. To a wani hadisi mai manzon Allah har yayi ka shedi, yayi gargadi yake cewa man la yarhamu la yurham, wanda ba ya da tausayi Allah madaukakin sarki ba zai tausaya masa ba. Kowane musulmi yana so Allah ya tausaya masa, mutum komai sabansa, komai rashin kirkinsa, komai zunubinsa, yana so Allah madaukakin sarki ya tausaya masa. Ya kai dan uwa dan kasuwa, babu shakka kana so Allah ya tausaya maka, ka samu rahmar Allah subhanahu wataala. Saboda haka muna kira gare ka ka tausaya wa ƴan uwanka musulmi, kada ka ƙara farashi babu gaira babu dalili, dan suna cikin bukata, dole zai saya ba yadda ya iya. Kada kai amfani da wannan dama, kada kai amfani da bukatar da ke ciki ka ƙara farashi, wannan bai dace ba. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ɗayan ku ba zai zama to cikakken mu'mini ba sai idan ya so wa dan uwansa abin da ya so wa kansa kaddara kai ne mai saya zaka je ka saya a gurin wani abin da kake so shine baka da farashi mai rahusa baka so a ƙara maka to saboda haka bai kamata ka ƙarawa dan uwanka ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi duk wanda ya saukakawa wanda yake yana cikin kunci yana cikin damuwa shi ma Allah zai saukaka masa kai ma kana da matsaloli da bukatu iri-iri kana so ka samu sauki a ciki to ka saukakawa dan uwanka Allah madaukakin sarki zai saukaka maka kuma wannan lokaci inda zai yi ma mutum ya karya farashi da kana sayar naira 1000 ka sayar naira 900 kana sayar naira 500 ka sayar naira 450 sai Allah ya baka lada musamman muna cikin watan Ramadan watan alfarma watan mai girma wata mai albarka muna so ana so daga gare mu mu yi wata aikin alkhairi yana daga cikin aikin alkhairi kai wa musulmi ɗan waka kyakkyawar mu'amala kullun hankalinmu yana tafiya ne wajen mutum mai azumi yayi sallah yayi zikiri yayi salatin manzon Allah wannan yana da kyau ibada ce tsakaninka da Allah har walayo kuma mu'amala tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wannan ma ibada ce kyakkyawar mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba khalikin nas bi khuluqin hasani ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala saboda haka ka tausayawa mutane ka kyautata musu bangare ne na imani wanda bai da wannan bai zama to cikakken mu'mini ba saboda haka muna kira ga ƴan uwanmu ƴan kasuwa su ji tsoron Allah subhanahu wataala gobe ne idan aka bude kasuwa hakan da ranar alhamis kada su gallazawa mutane su tausayawa mutane kuma wannan bala'i da muke ciki dukkaninmu muna fata Allah ya yaye mana wannan bala'i to idan bala'i ya sauka kullum ana so ne mutane su koma ga Allah su gyara halayensu su zamanto abin da yake su aikata abin da yake shine daidai to ba aiki ne wanda yake daidai ba ka kara kudin farashi ba ga raba dalili ka takurawa mutane ka cutar da mutane abin da yake daidai shine ka rage farashi ka tausayawa mutane a sanadiyar wannan la'alla Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan bala'i sannan kuma jiya mun samu labari mai girma gwamna ya kafa komiti na raba kayayyakin abinci gurin da ya sauwaka to in komiti muna musu fatan alkhairi wannan aiki ne babba mai girman gaske kusan kowa yana cikin bukata yanzu kowa yana jiran mai girma gwamna ya nada komiti ya samu tallafi ya samu wannan tallafin da aka fada kuma wannan ba abu ne mai yiwuwa ba kace kowa sai an kai masa bukata kowa sai an bashi ba zai yiwu ba saboda haka kowa a kai masa ba zai yiwu ba amma wadanda zai yiwu a kai musu su komiti su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa abin da ya shiga hannunsu sun kai gurin masu bukata wadanda abin ya shafa musamman a wani lokaci mawayaci ana cikin bukata idan aka danka amana a hannunka an hada ka da babban aiki amana koyaushe amana ce inda ana zama lafiya ana cikin yalwa to amana da sauki amma ana cikin kunci da wahala su ji tsoron Allah subhanahu wataala a wannan amana da aka danka musu su yi tsakani da Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya taya su shi kuma mai girma gwamna da yana da wannan komiti Allah ya taimaka masa Allah ya ƙara masa basira Allah ya bashi nasara cikin ayyukan alkhairi da ya sa gaba da abu na uku da mun saba da yake akwai zuwan jama'a mutane suna rubuta tambaya suna kawowa tambayoyi to amma kasancewar yanzu ba zuwa jama'a damar a rubuta tambaya a kawo wannan damar babu to saboda haka muka gani aka bada shawara ya kamata a ce a bada wayan namba wanda yake da tambaya ya rubuta ta hanyar text message ya aika saboda haka zamu bada number ita ce 0701513942 zan sake maimaitawa 0701513942 0701513942 kuma za a rubuta tambaya sai a rubuta tambaya mai ma'ana wadda idan an karanta shi mai tambaya zai amfana masu saurari da kallo su ma za su amfana kuma ba mamaki in tambayoyin suka yi yawa a amsa wasu a bar wasu domin aka ce za a amsa duk tambayar da aka rubuta ba mamaki mu cinye lokacin tafsirin ma ba a samu an yi tafsiri ba to mun roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya datar da mu kamar yadda muka ci jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 109 amma za mu sake karanta ayar saboda alakata da ayar da take gaba qala malaw min qawmi فرعون إن هذا لساحر عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن
نعم قال تعالى قال الملأ masu fada'aji daga min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha lalle wannan annabi Musa alaihi salam kenan lasahirun alim matsafi ne masani kamar yadda jiya muka yi bayani sun fadin wannan ne a lokacin annabi Musa alaihi salam wato ya jefa sandarsa ta juya ta zama maciji sannan ya sa hannunsa cikin rigarsa ya fitar da hannunsa hannun yana ya zama fari kal yana walkiya yana haske da suka ga haka manya masu fada'aji daga cikin mutanen fir'auna fadawa ɗan majalisa wanda suke tare da shi suka ce wannan babu shakka inna hadha lalle babu shakka wannan shi annabi Musa wanda yake da'awar annabta la sahirun masafina alimun masani cewa fir'auna shine ya fada wannan kuma a wannan sura a wannan aya Allah yake fada mana mabiyansa masu fada'aji su suka fadi wannan maganar to shine malamai suka ce ta yi zama ta fir'auna shine ya fara fadi sannan masu fada'aji mabiyansa suka bi shi akan wannan zance su ma suka maimaita abinda fir'auna ya fada ba mamaki ya zama ta dukkanin su ne suka hadu suka fadi wannan din kuma mun yi bayanin cewa sun fadi wannan ne saboda su inkarin gaskiyar da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita domin abin da suka gani ya fi ƙarfinsu in ma su yadda ko su ƙaryata idan sun yadda sun fadi ta saboda haka abu mafi sauki gare su shine su ƙaryata domin su kubutar da kawunansu su tsare matsayinsu a idan jama'ansu to dama kullum mai ƙin gaskiya haka yake dole sai ya samar wa kansa uzuri domin idan ka fada mutum gaskiya idan ya ce wannan gaskiya ne kuma ba zan bi ba ya riga ya fadi ya zubar da mutuncinsa saboda haka duk abin da zai yi domin ya ga cewa abin da ka fada masa na gaskiya nan ba gaskiya bane ya san cewa gaskiya ce a cikin zuciyarsa to amma ya fadi maganganu domin ya nuna wa jama'a bai karbi maganar ka ba saboda ba gaskiya bace to wannan shine abin da mutanen fir'auna suka ce shi ma kansa fir'auna abin da ya fada kenan shi da mabiyansa sun fahimci abin da annabi Musa ya zo da shi ya fi ƙarfinsu to amma ya za su bari su jefe shi da ƙage da ƙarya su ƙaryata annabi Musa alaihi salam sai suka ƙara da cewa yuridu an yukhrijakum shi annabi Musa alaihi salam yana so ya fitar da ku wannan fir'auna ne yake fadawa mabiyansa ko kuma su mabiyan ne suke fadawa junansu yuridu yana so an yukhrijakum min ardikum ya fitar da ku daga kasarku fa ma da ta'murun mitata shawaraku wace shawara za ku bayar to bayan sun jefi annabi Musa alaihi salam da cewa shi matsafi ne suka ƙara da cewa ba ma matsafin bane yana so ya cutar da ku ne ta wace hanya yuridu yana so an yukhrijakum ya fitar da ku min ardikum daga kasarku sun fadi wannan ne domin raba mutun da kasarsa yana da wahala garin da aka haife shi ya girma a ciki yana rayuwa a ciki da jama'arsa da mutanansa a fitar da shi ba da yardarsa ba a fitar da shi ba da shirinsa ba wannan yana wa dan adam wahala ga wannan wannan wata hikima ce wani kaidi ne suka shirya domin su gamsar da junansu kar ma wani ya mika wuya ga annabi Musa alaihi salam wannan matsafi ne ba alheri yake so gare ku ba abin da yake so shine ya fitar da ku daga garinku ya raba ku da jama'ar ku saboda haka kada ku karbi abin da ya fada wannan makirci ne suka shirya yuridu yana so an yukhrijakum ya fitar da ku min ardikum daga kasarku na iyaye da kakanni fa ma za ta amurun mana wace shawara za ku bayar me ra'ayinku yanzu me ya kamata a yi masa yanzu da ya tabbata gare ku shi matsafi ne ba alheri yake so gare ku ba to yanzu wanne mataki ya kamata a dauka a kansa kuma babu shakka raba dan adam da garinsa yana da wahala raba dan adam da garinsa yana da wahala inda zaka san haka annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka suka fitar da shi daga garin makka baya zai hijira zai je madina bayan ya baro garin makka ya fita wajen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kalli garin makka yake cewa wallahi innaki la khairu ardi Allah wa ahabbu ardi Allah ila Allah ke garin makka kai garin makka ko kuma ke garin makka ke ce gari wanda yake mafi alkhairi gari wanda Allah madaukakin sarki ya fi so walaula anni ukhrijtu ma minki ma kharajtu ba dan mutanen makka ne suka fitar da ni daga garin makka ba da ban bar garin makka ba saboda haka mutum duk mutumin da yake ya saba da guri garin da aka haife shi garin kakanni da iyaye barin wannan garin ba karamin aiki ne ga dan adam ba to shi yasa wato mutanen fir'auna ko kuma fir'auna da mutanansa suke fada wa junansu kada su yarda da magana su yarda da magana annabi Isa alaihi salam da annabi Musa alaihi salam saboda abinda annabi Musa ya zo da shi zai raba su da jama'ar su to shi yasa ma wato Allah madaukakin sarki wato ya fifita muhajirun akan ansar duk da cewa garin Madina ya zama garin musulunci mutanen Madina sun zo Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka sun karbi addinin musulunci sun koma Madina sun yi da'awa garin Makka garin Madina ya zama to garin musulunci sannan sahabbai suke suna hijira hajirun su suke da falala a Qur'ani Allah ya gabatar da mu kuma aka ansar saboda me sun dukiyoyinsu sun bar gidajensu to wani abu ne yana da wahala to shi yasa wani mai iya magana kewa wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu da'iman li awwali manzili ko kuma abadan li awwali manzili yace matashi zai saba gura garuruwa daban-daban daban mutum zai haife shi a wani gari amma ya je wancan garin ya rayu ya je wancan garin ya rayu ya je wancan garin ya rayu amma kullum beginsa yana tare da garin da aka haife shi garin farko inda ya taso to shi yasa fir'auna da mutanansa suke fada wa junansu cewa abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi shine yana so ne ya raba su da jama'ar su ya fitar da su daga kasar su na iyaye da kakanni saboda haka kada su yi imani da shi kada su karbi abinda ya zo da shi qalu sai suka ce arje su matsaban kenan suka fada wa fir'auna arje ka jinkirtar da annabi Musa alaihi salam wa akhahu da dan uwansa wa arsil ka aika fil madaini cikin birane hashirina suna masu tara mutane bayan wato mutanen fir'auna da shi fir'aunan kansa suka tabbatar da cewa ko kuma suka faɗi cewa annabi Musa alaihi salam shi matsafi ne kuma ba alheri yake so musu ba to sai suka bada shawara suka ce qalu suka faɗa wa fir'auna arji ka jinkirta annabi Musa alaihi salam me ma'ana ka jinkirta shi ma'ana kada ka dauki mataki a kansa ka jinkirta al'amarinsa shi da wa akahu shi da dan uwansa Allah madaukakin sarki a farkon wannan labarin bai ambaci a annabi Haruna dan wa annabi Musa alaihi salam ba sai a wannan gurin wannan ya nuna cewa tun farko annabi Musa alaihi salam shi da dan uwansa Fir'aun Haruna tare suka je gurin Fir'auna kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wannan a cikin wasu ayoyi a cikin wasu surori a cikin Al-Qur'ani to shine suke bayar Fir'auna shawara arji ka jinkita al'amarinsa kada ka doki mataki akan sa shi da dan uwansa ka dindakata wa arsil ka aika fil madaini a cikin birane hashirina masu tarawa me zai aika Ibn Abbas yake cewa arsil shurat ka aika ka tura ɗan sanda jami'an tsaro me za su hashirina za su tara wato mutane kuma su tara matsafa anan wa arsil fil madaini a cikin birane Allah subhanahu wataala bai ce wa arsil ila al madaini ba anan abin da ake so ba wai sako ne ake so a ji a baiwa mutane ba inda sako ne ake so a ji a baiwa mutane da Allah ya ce wa arsil ila al madaini domin sako ake so a kai musu amma anan ba sako ne ake so a kai musu ba abin da ake so shine a ji a tara jama'a a kawo su to shine Allah ta'ala yake cewa wa arsil ma'ana ka aika mutanen su suke fadawa fir'auna wa arsil ka aika ɗan sanda da ma'aikata fil madaini a cikin birane ba magari ɗaya ba duk biranen da suke karkashin fir'auna a je ko ina duk inda yake akwai matsafi a zo da shi domin shiri za a yi yaki babba za a yi da annabi Musa alaihi salam hashirina suna masu tara jama'a wani hali ne na wanda za a aike su to shine malamai suka ce shawarar da suka bayar fir'auna wa arji ka jinkirta al'amarin annabi Musa alaihi salam kada ka dauki mataki a kansa a yanzu to wannan ya nuna cewa wasu malamai suka ce domin wato a bada dama sai matsafa gaba daya sun haɗu karka yi gaggawa kada kai garaje ka kira matsafi ɗaya biyu ka ce za ka jayayya da shi ba mamaki ya rinjaye ka saboda haka ka dakata da al'amuransa kada ka ce masa ufun kada ka ci gaba da mujadala da shi ka ja da shi don zai iya kure ka abin da ya bayyana gare mu nan ba abin wasa ba ne saboda haka dakata da al'amuransa kada ka dauki mataki a kansa sai idan matsafan sun zo gaba daya sannan in kana niyyar mujadala da shi jayayya da shi duk abin da za ka yi sai kai wasu malamai suka ce abin nufi a nan da mabiyansa suka ce ka jinkirta al'amuransa wannan na nuna cewa lokacin da annabi Musa alaihi salam wato ya bayyana aya fir'auna ya ce wannan tsafi ne mabiyansa suka ce wannan tsafi ne to fir'auna sai ya fusata ya so ya dauki mataki na kashe annabi Musa alaihi salam to shine suka ce a'a kada ka kashe shi yanzu ka dakata tukunna domin idan ka kashe shi yanzu mutane za su ce ai shi yake da gaskiya kai ne baka da gaskiya to dukkan ma'anoni guda biyu malamai sun kawo kowanne yana da wajihi almuhim dai abinda mabiyansa suka fada wa fir'auna abinda mabiyan fir'auna suka fada masa shine kada ya gaggawa ya dauki mataki akan annabi Musa alaihi salam ko kuma kada ya ce zai ci gaba da jayayya da shi idan dakata har zuwa lokacin da za a tara wato matsafa ƙurarru masana su zo su tunkari annabi Musa alaihi salam suka ce ya tuka su zo maka wannan zaka aike su idan suka je ya atuka su zo maka bi kulli sahirin alim da duk wani matsafi masani ma'ana babu wanda za a bari na farko garuruwa gaba ɗaya za a ce fil madaini ba gari dai za a je ba sannan kuma duk garin da za a je bi kulli sahirin alim duk wani matsafin da yake garin sai an dauko shi an kawo shi to wannan shi kansa wannan yana nuna cewa al'amarin annabi Musa alaihi salam ya ba su tsoro ya tsorotar da su domin wato abin ya saba wa al'ada abu ne wanda ke ba su taba gani ba ta saboda haka bari su yi shirin da ba za su ji kunya ba gaban mabiyansu da mutanensu kuma a gaban annabi Musa alaihi salam na'am
وإنكم لمن المقربين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
نعم الله تعالى يسي وجاء السحرة kuma matsafa suka zo wa fir'auna fir'auna suka zo gurin fir'auna qalu suka ce inna lana la ajran shin muna da wata lada in kunna nahnu al-ghalibin muka yi jayayya da annabi Musa alaihi salam muka zama mu ne masu rinjaye waja'a saharatu malamai suka ce ana akwai takdiri ma'ana fa arsala fir'aun fir'auna ya aikawa garuruwa sannan shine matsafa suka zo waja'a saharatu matsafa suka zo mara masu yawa kina dama suka ce ya tuka bi kulli sahirin ali su kawo maka duk matsafa kowanne matsafi masani wanda yana ji da kanshi a zo da shi to shine waja'a saharatu matsafan suka zo fir'auna gurin fir'auna malaman tafsiri anan suna bayanin yawan wadannan matsafa wasu suka ce 70 wasu suka ce mutum 30 da wani abu wasu suka ce mutum 70 wasu suka ce kusan mutum 700 haka nan dai amma dukkanin su wato babu isnadi akai kamar yadda Imam Ibn Juzay mai al-qawanin fiqhiyya ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiyya yake cewa cikin littafin sa at-tashhir li ulumi at-tanzil yake cewa malamai sun yi sabani mai yawa dangane da adadin waɗannan matsafa da suka zo fir'auna suka zo gurin fir'auna to yake cewa daga mutum 70 har zuwa 70 amma yace dukkanin maganganu da aka fada ba su da asali babu isnadi Allah ta'ala da yace matsafa ta yi zamantu 70 ta yi zamantu 70 ta yi zamantu 700 Allah dai bai ambaci adadin ba kuma adadin da aka ambata bai tabbata da isnadi ba kamar da muka ce wannan جهالة لا تضر وعلم لا ينفع جهالة ود باب تشتروا متين يجهل شي wannan babu abin da ya rasa wanda ya san wannan kuma ba wani ilimi ne wanda yake ana bukatar sa ba to waja'a saharatu fir'auna matsafa suka zo gurin fir'auna da suka zo to kafin su fara jayayya kafin su takari annabi Musa alaihi salam kafin su bayyana tsabatsaban su su kalu suka ce suka fara wa fir'auna inna lana la ajran shin muna da lada wannan wata qira'ar a wata qira'ar a inna lana la ajran a wana qira'a an shafi hamzatul istifham hamzatu tambaya takhfifan amma akwai qira'ar da ta ambaci hamza a inna lana la ajran shin muna da lada ko a wana qira'a wadda ba a zo da hamza ba an shafi hamzar amma idan an zo fassara za a fassara ta da sigar tambaya inna lana la ajran shin muna da wata lada to aiki ne babba zasu to an ba su labarin ga wani matsafi babba ya bayyana ya tsoro tsafin da ba a taba ga irin sa ba to kaga aikin da zasu yi akwai shahada a ciki akwai hatsari a ciki to saboda haka suna so su ga irin tukuncin da za a yi musu idan sun tsaya sun yi wannan aiki ja wannan aikin da yake gagarimi fir'auna me zai yi musu wani amfani zai musu to shine suka ce shin muna da lada malamai suka ce kuma la ajran sun kawo da sigar nakira Allah ya kawo da sigar nakira shin muna da lada mai girma ba kowace irin lada za su ba zai ba su su yadda da ita ba suna so ya ba su lada mai girma shin muna da wata lada mai girma za a ba mu abu mai ma'ana in kunna nahnu al-ghalibina idan muka kasance mu ne masu galaba wannan malamai suka ce nahnu taukidi na nazabiri kunna shi wannan yana nuna cewa wato suna da gamsuwar cewa za su samu nasara to shi yasa malamai suke cewa in kunna idan muka kasance nahnu mu dinnan suna kamba makawunansu suna yaban kawunansu suna jin babu wata babu shakka babu kokonto su ne za su samu nasara kan annabi Musa alaihi salam suka ce in kunna idan muka kasance nahnu al-ghalibina mune masu rinjaye qala na'am sai fir'aun yace eh kuna da lada mai girma wa innakum la minal muqarrabin ba ma wannan ba wa innakum lalle ku la minal muqarrabina kuna daga cikin za ku kusanci daga cikin makusanta zuwa gare ni idan kuka yi nasara kuka yi jahe da annabi Musa alaihi salam kuka kariya tsafin da yazo da shi tsafin ku ya zama to sama da tsafin sa to zan ba ku ladar da kuka nema shine na'am yani in na'am inna lakum la ajr kamar da malamai suke cewa as-su'al mu'adun fil jawab kari akan wannan sai fir'auna ya kara musu abin da basu nema ba ladar da kuke so mai yawa zan ba ku sannan kari akan wannan lamina wa innakum laminal muqarrabina za ku kasance daga cikin makusanta wadanda suke kusa da ni za ku zama tafadawa ƴan majalisa wadanda za ku shigo guri na za ba ku matsayi na musamman fir'auna yayi wannan ne domin ya kudaitar da su su yi duk abin da za su iya yi domin su samu nasara kan annabi Musa alaihi salam domin abin da ya gani gurin annabi Musa alaihi salam ya tsoratar da shi ya bashi tsoro to idan bai iya ya karya annabi Musa ba to matsayin sa ya zube mutuncin sa ya zube mulkin sa ya tafi to shi yasa yana wadannan maganganu yana dauka duk wani mataki ya ga cewa ya taimakawa mutsafan nan ya kudaitar da su su yi abin da za su iya domin su gama da annabi Musa alaihi assalam to shine qalu suka ce ya Musa qalu mutsafan suka ce ya Musa ya ga annabi Musa imma an tulqiya ko dai ka fara wato jefa sandarka wa imma ko kuma an nakuna nahnu mulkina mu kasance mu ne wurin za mu fara jefa wato tsafe-tsafen mu anan Allah ta'ala ya takaita kamar yadda muke muka yi bayani abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya fayyace su a wasu gurare Allah madaukakin sarki bai ambace su a nan ba to bayan sun zo wato wurin fir'auna kuma fir'auna ya yi musu alkawarin abinda zai musu to shine suka nemi gurin annabi Musa alaihi salam a sa lokaci suka ce fa la na'tiyannaka bi sihrin mithlihi to tunda kai annabi Musa alaihi salam ka zo ka jefa sandar ta juya ta zamanto wato maciji sannan kuma ka sa hannunka cikin rigarka ka fitar da hannunka ya koma ya zamanto fariqal yana walqiya to mu ma irin tsafin da ka zo da shi irin sa zamu kawo to duk wannan suna nuna isassu ne domin sun kawo wani irin tsafi sabanin abin da annabi Musa alaihi salam mutane za su ce ai to ba irin abin da shi yake kuka yi ba to saboda haka suka yi sha alwashin suka ci alwashin cewa irin abin da annabi Musa alaihi salam yayi to su ma shi za su yi fala na'tiyannaka bi sihrin mithlihi saboda haka faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa saboda haka sai ka sa lokaci kai ka zabi lokacin da kake so sannan kuma ka zaba mana guri wanda yake madaidaici to shine annabi Musa alaihi salam yace da su qala mau'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha to ranan za mu sa ita ce ranar daukan ado ranan idi ranan biki suna da wata rana da suke yin biki a wannan rana to shine annabi Musa alaihi salam sai ce mu taru ranan da gari ana sallah ana biki kuma lokacin da za mu zo na shine lokacin walaha lokacin hantsi annabi Musa alaihi salam ya zabi yawmuz zinati domin ranan taro ne kowa da kowa zai zo ya zama abin a irin jama'a za a yi ba a boye za a yi ba to aka sa rana wato lokaci yayi suka hadu gaba daya to shine da suka hadu gaba daya to shine suke fada wa annabi Musa alaihi salam ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqina imma ka fara jefa sandarka ko kuma mu fara jefa wato tsafe-tsafen mu da muka zo da su to malamai suka ce sun baiwa annabi Musa alaihi salam wasu malamai suka ce sun baiwa annabi Musa alaihi salam saboda ladabi tare da annabi Musa sun girmama shi ne sun bashi girma ne suka fada masa wannan to amma wasu malamai suka ce a'a domin in ka duba yanayin da suka samu kansu a ciki ba yanayi ne na girmama annabi Musa alaihi salam ba sun zo ne su kure shi saboda haka babu magana ladabtar ladabi babu magana ladabi a cikin wannan maganar nasu to malamai suka ce abin da ya bayyana anan shine sun baiwa annabi Musa alaihi salam wato zabi ne saboda su nuna masa su fa a shirye suke ba su da matsala in ma annabi Musa zai fara ku za su fara su dai a shirye suke to idan kun zo za ku yi kokowa da mutum ce da kai zaka fara ko ni zan fara ya nuna cewa ya shirya kenan baya shakkarka baya tsoronka domin galibi wanda zai fara idan ya fara ya zo da abu mai ma'ana abu mai karfi to wannan zai zo na a kwakwalwar jama'a kai na biyu za ka zo kai wani abu abinda jama'a suke expecting suke nema daga gare ka suke zato shine ka kawo abinda mai yafi nashi to idan ka bashi dama ya kawo wani abin da yake mai girma kai ka tashi ka kawo irin nashi ko bai kai nashi ba kaga me ka fadi to su ba sa wannan tsoron ko annabi Musa ya kawo ya fara ko su fara su dai suna jin cewa za su samu nasara akan annabi Musa alaihi salam wannan wannan yana nuna cewa suna da confidence ba sa shakkar abin da suka zo da shi to suka bayo annabi Musa alaihi salam kuma wannan zabin da suka bayo annabi Musa alaihi salam suna ganin cewa zai jefa tsoro a zuciyar annabi Musa alaihi salam yaji cewa mutanen nan fa a shirye suke wannan dabara ce ta yaki dabara ce ta munazara ka nuna wa ka fari maganganu ko ka nuna wasu abubuwa ko kai wasu ayyukan da ka nuna wa abokin fadarka cewa ba kai a shirye kake wannan wani mataki ne na yaki din ka fara yakin zaka ci shi da yaki suka fada wa wannan annabi Musa suka fada wa annabi Musa alaihi salam a wannan din to malaman suka ce a fuskar balaga suka ce annabi Musa imma an tulkiya ko kai ka jefa sandarka wa imma an nakuna nahnu almulqi sun yi amfani da fi'ili da suka fuskantar da zance zuwa ga annabi Musa alaihi salam an tulqiya ka jefa amma da za su yi magana a kansu suka ce nahnu almulqina mu ne masu jefawa kuma malamai suka ce kullum suna jumla ismiya aqwa min aljumla alfi'liya to wannan nuna suke so su nuna masa su fa idan sun tashi za su jefa tsabtsafan su sai yafi irin na annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka bayyana duk dai maganganu ne dabaru ne na yaki na raza na annabi Musa alaihi salam to bayan sun baiwa annabi Musa alaihi salam zabi imma shi ya fara ko su fara to sai annabi Musa alaihi salam yake cewa ku fara jefarwa ku falamma alqau da suka jefar da tsabtsafan su saharu ayunan nasi suka wato sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum suka tsoratar da su waja'u bi sihirin azim suka kawo tsafi mai girma annabi Musa alaihi salam ce da su qala alqu ku fara jefar da tsabtsafan ku a wani guri Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Musa alaihi salam wato sai da ya musu nasiha kafin ya ce da su jefar da tsabtsafan su da suka bashi zabi ya Musa kai ka fara ko mu fara anan abin da Allah ta'ala ya ambata shine kai tsaye annabi Musa alaihi salam ya ce da su fara jefarwa amma wata ayar a wasu surar Allah madaukakin sarki ya ambata cewa annabi Musa alaihi salam sai da ya tsaya sai musu nasiha su ji tsoron Allah kada su ci gaba da maganar tsabtsafan nan annabi Musa alaihi salam ya musu nasiha yace da su qala Musa wailakum kai tanku la taftaru ala Allah kadiba kada ku fadi ƙarya dangane da Allah subhanahu wataala fayushitakum bi'adab sai halakar da ku da azaba don annabi Musa alaihi salam ya san shi annabin Allah ne abinda yayi nan ba tsafi bane mu'jiza ce aya ce daga Allah subhanahu wataala ya kuma san cewa abinda za su yi nan tsafi ne ƙarya ce to shine annabi Musa alaihi salam ya musu nasiha cewa kada fa a shiga wato nuna tsabtsafan nan wa qad khaba man iftara duk mutumin da ya zo ya fadi ƙarya dangane da Allah subhanahu wataala ya riga ya tabe to ba su ji ba fatanasa wa amrahum bainahum suka koma gefe suna jayayya yanzu ya za su yi kuma suka yi jayayya akan annabi Musa alaihi salam wa asarru najwa suka gane asirrance ta yadda annabi Musa alaihi salam baya jin su suka gane a tsakaninsu to bayan sun gane suka yanke shawarar cewa qalu suka ce in hadani la sahiran annabi Musa da ɗan uwansa Haruna matsafa ne tabbas matsafa ne yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima suka sake maimaita abinda suka faɗa suna so ne su fitar da ku daga garinku da tsafatsafan su wa yadhhabu bi tariqatikum al-musla suka ce fa ajmi'u kaidakum saboda haka ku je ku yi shirinku kuma ku yi shiri mai kyau thumma atu saffa sannan ku hada sahu ku shiga sahu ku zo ku tsaya wa kad aflaha al-yawma man ista'la dan mutumin da yake a wannan gugurmaya a wannan fadar da za a yi a wannan jayar da za a yi ya samu nasara to mutumin ya samu daukaka to bayan annabi Musa alaihi salam ya ba yi musu nasiha ya ba su shawara su ji tsoron Allah kada su yi wannan abin ba su ji ba suka shawara tsakaninsu suka gane a tsakaninsu karshe suka yanka cewa suka yanki shawarar cewa za su zo su nuna tsafe-tsafen su su shiga jayayya da annabi Musa alaihi salam to bayan nasiha da annabi Musa ya musu ba su ji ba to shine annabi Musa alaihi salam ya ce da su qala alqu to ku fara jefawa ku fara jefawa to kun ga annabi Musa alaihi salam shi ma ya nuna musu iya irin shirin da yayi suka baiwa annabi Musa alaihi salam zabi in ka ga dama ka fara ko kuma mun fara mu dai a shirye muke ba ma jin tsoron ka to shine annabi Musa alaihi salam ce da su a'a ku ku fara ni ma ba na jin tsoron ku qala alqu to falamma alqau da suka wato jefa to me suka jefa Allah ta'ala wato ya ambaci wannan a wato aya sun jefar da wannan wato abin nan fa idha hibaluhum wa isyuhum sun jefar da igiyoyi ne da sanduna dama sun fara wa annabi Musa alaihi salam falana'tiyannaka bisihrin mithlihi sun dauka cewa abin da annabi Musa alaihi salam ya kawo tsafi ne saboda haka mu ma za mu kawo irin tsafin da kai ka kawo to shine da suka tashi jefarwa suka zo da igiyoyi suka zo da sanduna suka jefar falamma alqau da suka jefar da sandunan da suka zo da su igiyoyi da suka zo da su saharu a'yunan nasi suka sihirce idanuwan mutane suka sihirce idanuwan mutane kuma annabi Musa alaihi salam yace da su alqu ku ku fara jefarwa domin idan abin da suka zo da shi mutane suka gani mutane suka gamsu da cewa lalle mutanen nan fa sun yi nisa domin tsafi za su yi duk irin abin da za su kawo komai kankantarsa sauran jama'a da suke tsaye a gurin idan sun gani abin zai basu tsoro za a ce mutanen nan fa ba mutanen wasa ba ne to annabi Musa alaihi salam yana so su su fara bayan sun birge jama'a sun nuna ga jararsu da ikonsu sai annabi Musa alaihi salam ya kawo nashi ya samu nasara a kansu to Allah ta'ala yake cewa falamma alqau da suka jefar da wato igiyoyinsu da sandunansu saharu a'yunan nasi suka sihirce idanuwan mutane falamma alqau saharu a'yunan nasi akwai takdiri anan malamai suka ce takdiri har guda biyu falamma alqau da suka wato jefa sandunansu da igiyoyinsu qala alqu fa alqau falamma alqau saharu a'yunan nasi annabi Musa alaihi salam ce da su su jefa igiyoyinsu da sandunansu sai suka jefar da sandunansu da igiyoyinsu falamma alqau da suka jefar da sandunansu da igiyoyinsu saharu a'yunan nasi suka tsafa idanuwan mutane to wannan ya nuna cewa tsafin da suka zo da shi tsafi ne na wato rufe ido sihiru takhyil ba tsafi ne na hakika ba tsafi ne na rufe ido sun rufe idanuwan mutane ne amma sanduna nan suna nan sanduna a ƙasa kamar yadda aka jefar da su igiyoyin suna nan igiyoyi a ƙasa kamar yadda suka jefar da su amma sun tsafa idon mutane suna gani kamar macizai ne suna tafiya to amma hakika ne sanduna ne da igiyoyi ne a ƙasa ba sa motsawa Allah ce wastarhabuhum suka tsoratar da mutane mutane suka ji tsoro malamai suka ce wastarhabuhum suka tsoratar da su ma'ana tsoro mai tsanani a nan asin atta malamai suka ce littakid to mun fadin Allah subhanahu wataala fastajaba lahum rabbuhum Allah madaukakin sarki ya amsa musu ba wai ana nufin anan Allah madauki sarki ya nemi su amsa ba a'a fastajaba lahum ya amsa musu to sin da ta'un wani sai da kan zo li talab kamar astaghfirullah ina neman gafara amma wani lokaci yakan zo da ta'kidi tabbatarwa wastarhabuhum anan ma nasu kace ma'ana ja istarhabuhum rahaban shadidan rahabuhum ko kuma arhabuhum rahaban shadidan suka tsoratar da su tsoro mai tsanani domin mutane sun ga abin da basu taba gani ba suka tsorata sai Allah ta'ala yake cewa waja'u bi sihrin azimin suka kawo tsafi mai girma Allah ta'ala yake suka kawo tsafi mai girma duk da cewa abin da suka zo da shi ƙarya ne rufe ido ne babu abin da suka yi igiyo ne suna nan igiyoyi sanduna nan suna nan a matsayinsu na sanda babu abin da ya canza to amma duk da haka Allah ta'ala yake bi sihrin azim da safi mai girma to shine malamai suka ce na farko dai an tara matsafa da yawa duk garuruwa an je duk wani matsafi da yake ji da kansa an kawo shi kansa wannan ya kai a wasafta abin da suka yi cewa da tsafi mai girma duk matsafan gari an tara su sannan abu na biyu to malamai suka ce sanduna da suka zo suna da yawa sannan igiyoyi da suka jefar suna da yawa saboda yawan su har gurin ya cike gurin da suke sai a gurin ko zazzobo ne mai girma a gurin amma sai da igiyoyi da sanduna suka cike wannan ko zazzobo da suke tsaye a gurin to shi yasa Allah ta'ala ya ce bi sihrin azim kuma jama'a sun ga wannan azim ne wadanda suke tsaye a gurin Allah ba azim bane amma mutanen da suke tsaye a gurin suna kallo an ba su tsoro suna magana sun ga wannan abin lalle abu ne mai girma to shine sai Allah ta'ala wato ya wasafta wannan bi sihrin azim da kuma da tsafi mai girma na'am ta'ala yake cewa auhayna ila Musa muka wa annabi Musa wahayi an alki asaq cewa ka jefa sandarka fa idha hiya sai ga ita wannan sandar talqafu tana hadiye ma yafikuna wa abinda suke aikatawa na ƙarya abinda suke aikatawa na tsafi kafin Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salam wato umarni ya fara shi mai jefa sandarsu bayan sun jefa sanduna da igiyoyi suka zama macijai a idon jama'a suka tsoratar da mutane to shine Allah ta'ala ya bashi umurni shi ma ya jefa sandarsa to kafin nan a wata ayar a wata surar Allah ta'ala ya ambata cewa annabi Musa alaihi salam ya tsorata da mutsafan da suka jefa sanduna da igiyoyi suka zama macijai suna haukan juna ga kuma yawa jama'a suka tsorata annabi Musa alaihi salam shi ma ya tsorata kaman da Allah ta'ala yake cewa fa awjisa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya tsora a cikin zuciyarsa to sai Allah ta'ala yake da shi kulna la takhaf kada ka tsorata innaka antal a'la kai ne madaukaki kai ne zaka samu wato nasara akan su to da Allah ta'ala ya fada masa wannan sai tsoran ya tafi sai annabi Musa alaihi salam ya samu kwarin gwiwa yake cewa qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin ya tsorata Allah ya ce kada ya tsorata to shine sai mu kwarin gwiwa yake fada musu wannan tsafin da kuka zaro shi Allah zai lalata wannan tsafin dama yana aiki ne da umurnin Allah subhanahu wataala abinda ya zo da shi aya ce ta Allah subhanahu wataala to shine malamai suke tattauna wanda irin tsoro ne annabi Musa alaihi salam ya tsorata anan yaji ya ga girman tsafin su ne yaji tsoron tsafin da suka zo da shi koko wani irin tsoro ne wasu malamai suka ce tsafin da suka zo da shi ne yayi yawa yayi girma shine ya tsorata wasu malamai suka ce a'a ba wannan tsoron bane annabi Musa alaihi salam ya tsorata yaji tsoro ne kada mutane su tsorata har su bar gurin abin ya rikice musu kafin annabi Musa alaihi salam ya samu dama ya tsaye da hujjarsa wasu malamai haka suka ce alai hal dai Allah ta'ala ya amince cewa annabi Musa ya tsorata kuma Allah ta'ala ya to ya fada masa kada ya ji tsoro Allah ya tafi da wannan tsoro daga annabi Musa alaihi salam kuma Allah ta'ala ya ce da shi ya bashi umurni ya jefa sandarsa wa auhayna muka yi wa annabi Musa wahyi wa auhayna ila Musa muka yi wa annabi Musa wahyi an alqi asak cewa ka jefar da sandarka fa idha hiya sai ga wannan sandar talqafu ma yafikuna tana hadiye abinda suka aikata na ƙarya al'ifku shine kawar da wani abu daga hakikaninsa Abu Baki ka kawar da shi ya zamanto mai fari Abu Baki ne ka ce masa wato fari ko fari ka ce da shi baki to wannan shine as-sarfu to shasa Allah ta'ala ya kira ƙarya da al'ifku saboda mai ƙarya tana canja hakikanin abu Abu bai aku ba a ce ya auku Abu ya auku a ce bai aku ba ka wannan ya zama ƙarya to ina gani zamu tsaya nan lokaci ya tafi Yusuf zamu saki karanta ayar wa auhayna idan Allah kai mu gobe dan mu yi bayanan da suka dace da wannan aya da fatan abin da muka faɗa ya zama rijiya Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya abin da kuma muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah ya ba mu zama lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i ya wato waɗanda suka kamu da wannan annoba da cuta Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين